Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Niya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan dakatar da zaben jam'iyyar PDP na kananan hukumomi a jihar Jigawa da kotu ta yi. Haka nan an samu nasarar sako ɗaliban sakandaren kankara. Gwamnatin Bauchi ta ce san ba da kuɗin ma'aikata za ta yi aikin wasu tituna da kwaskwariman gidajen gwamnati ba. Muna da ra'ayoyi na wasu al'ummar Nijar na buɗe kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ɗin. Kazalika shirin na kunshe da tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantarsa a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Sai dai gwamna Aminu Bello Masari ya faɗa wa talabijin kasar cewa wasu yaran da har yanzu ba a gano su ba. Ya ce mun samu akasarin yaran amma dai ba dukansu kenan ba a cewar gwamnan. Yana faɗa wa talabijin ƙasa ta NTA yana mai cewa yaran da aka sako su an same su ne a wani jeji da ke kusa da makwabciya jihar Zamfara. Wannan labari na zuwa jim kaɗan ne bayan da aka sake wani hoto bidiyo a jiya Alhamis wanda ke nuna ɗaruruwan yaran makarantar da aka yi garkuwa da su tare da mayakan ƙungiyar Boko Haram. Kamfanin dillancin labaran Reuters da AFP na Faransa sun ce sun samu damar tabbatar da sahihancin bidiyon amma ba nan take ba. Sai dai AFP ta rawaito ta samu wannan bidiyo ne ta tashar da Boko Haram suke amfani da ita a baya. Gwamnatin shugaba Donald Trump da gwamnati mai juran gado ta zababben shugaba Joe Biden dukkaninsu sun koka a jiya Alhamis akan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar Rasha ce take aikata hakan. Sashen kula da tsaron yanar gizo ta ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka ya ce lamarin na tattare da babban hatsari ga gwamnatin tarayya da na jihohi da ba ƙananan hukumomi da sauran yankunan gwamnati da ma wasu gine-ginen kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. Kimantawa da hukumar kula da tsaron yanar gizo ta Amurka ta yi shi ne ya yi bayani dalla-dalla tun lokacin da labarin ya fara bayyana a ƙarshen makon jiya. Ma'aikatar Bital Malin Amurka da ta kasuwanci suna cikin ma'aikatu da ke tattara bayanai da kuma samun sakonnin email da masu kutsen suka kai wahali. Sashen tsaron yanar gizo ya yi kashedi cewa cire cutar kwamfuta da aka jefa a cikin yanar gizon zai yi matukar wahala da kuma matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin Amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa bukatar gaggawa a jiya Alhamis. Kwamitin na masana masu zaman kansu da ke bada shawara ga hukumar abinci da magunguna ta FDA ya tabbatar da maganin ne bayan tattaunawar sa'o'i 7 domin bada shawara akan maganin rigakafin da kamfanin Moderna ya yi mako guda bayan da hukumar abinci da magungunan ta tabbatar da maganin rigakafi na farko. Shaidar da aka tattara daga nazari da aka yi akan maganin rigakafin sun kore duk wasu batutuwa da aka gani, inji Dr. Haley Gans na sashen nazarin magunguna a jami'ar Stanford a jiya Alhamis. Labarin na zuwa ne yayin da Amurka ta samu mutum 310,000 da suka mutu da cutar coronavirus a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Akwai wasu da dama da yawansu ya haura 17,000,000 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a Amurka. Hukumar FDA bisa bukatar gaggawa ta tabbatar da za a iya amfani da maganin daga yau Juma'a. A jiya Alhamis Majalisar Dinkin Duniya ta tattara $35,600,000 domin taimakawa mutane da yakin Tigiri na kasar Habasha ya shafe su. Wasu mutane 50,000 sun arce daga yankin zuwa makwabciya Sudan, kana wasu dubbai sun rasa matsugunansu a cikin gida tun lokacin da yakin ya fara a watan da ya gabata. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Alhamis cewa za a yi amfani da wani ɓangaren kuɗin ne a taimakawa 'yan gudun hijiran da suke Sudan, yayin da sauran kuɗin kuma za a taimakawa mabukata a nan yankin Tigiri. Dakatar da yaƙi irin wannan yana da matuƙar wahala idan ya ta'azzara. Rayuka da aka hallaka ba za a iya dawowa da su ba, kana damuwa da suke da ita kuma za ta ɗauki tsawon lokaci. Yanzu ƙananan yara ba su samun taimako. Abin da muke nema ita ce hanyar shiga yankin ba tare da damuwa ba, inji Mark Lowcock, mataimakin babban sakataren majalisar dinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai. Wannan sanarwa na zuwa ne biyo bayan sassauta dokar hana zirga-zirga a yankin, ciki har da maido da hanyoyin sadarwa a wannan mako. Ma'aikatan gwamnati da dama sun koma bakin aiki, kana an buƙaci masu bindigogi su ajiye, yayin da Prime Minister Abi Ahmed ke kokarin maido da zaman lafiya a yankin da yaki ya daidaita. A ƙarshe, jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO sun faɗa a jiya Alhamis cewa China za ta yi marhaba lale da wata ƙungiyar ƙwararru daga hukumar WHO don su yi bincike akan asalin cutar COVID-19 wanda coronavirus ke haddasawa. A wani taron manema labarai a Manila, daraktan hukumar bada agajin gaggawa na yankin na WHO Dr. Babatunde Olowokure ya faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta tuntuɓi China kuma suna tattaunawa akan wurare da za su ziyarta. Hukumar ta sanar a ranar Laraba za ta tura wata tawagar masu bincike zuwa ƙasar China a farkon watan Janairu don yin nazari akan abin da ya haifar da annobar a duniya da ta kashe sama da mutum miliyan guda da 600,000 zuwa yanzu, a cikin adadin sama da mutum miliyan 74,200 da suka harbu da cutar.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu sai mu shiga babin rahotanni. Rahoto daga dutse jihar Jigawa na bayyana cewa kotu ta dakatar da gudanar da zaben shugabannin PDP na kananan hukumomi na jihar sai an sake dawowa zaman kotun. Bangaren jam'iyyar da ke karkashin Aminu Ibrahim Ringim sun kai kara da nuna ba su amince a gudanar da zaben ba, tun ba a ma gudanar da na unguwanni ba. Tun farko da ma bangarorin jam'iyyar biyu sun gudanar da zabukan shugabannin jam'iyyar da bai samu karbuwa ba don a samu sulhu. Yanzu dai an dakatar da ci gaba da duk wani zabe sai hukuncin da kotu za ta dauka a ranar 20 ga watan Janairun baki. Barista Aliyu Ibrahim Nasarawa ne ya jagoranci shigar da karar a madadin bangaren tsohon dan takarar gwamna Aminu Ringim. Ya ce kotu ta bada umarnin dakatarwa na wucin gadi.
Kotu ta saurare muka nemi odar cewa a dakatar da zabukan, a dakatar da Congress din guda biyu har sai an saurare mu duka gaba daya gaban. To shine aka ba mu dakatarwa ta wucin gadi kafin kuma ran 20 ga wata a saurare mu, aka ce za a dakatar har sai an gama kesin gaba daya ko ba za a dakatar sai an gama kesin. Shine ake kira interim order. To abin da aka bari kenan. Ita kuma interim order bangare ne suka neme ta a basu kafin har a saurari dai bangara, saboda in ana ganin akwai abu cikin gaggawa wani abu zai wakana wanda in ya riga wakana an cuci mutum, to shine kotu ke dakatarwa. Kamar inda a ce a bari a yi zaben nan yau kuma a yi ɗayan, to kafin mu dawo kotu ai an riga an gama kuma me kenan aka yi. Kuma sannan ita kanta jami'a za ta shiga cikin rikici, da haka shine sa kotun ta duba haƙƙoƙi, ita ce ta duba haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi suke nema a gaban kotu. To kuma tana son ta dakatar da abin, kowa ya tsaya inda yake har sai an saurare mu gaba ɗaya. Tana ganin za ta dakatar har sai an gama shikenan, tana ganin ba za ta dakatar har sai an gama ba shikenan, sai kuma ta ba da odar da ya kamata. To wannan shine iya abin da aka yi. Tsayarwa ce ta wucin gadi. Kuma an ce mu dawo ranar 20 ga watan sabon shekara don a saurare mu.
A zahiri dai ana samun rashin jituwa tsakanin magoya bayan tsohon gwamnan jihar Sule Lamido da masu mara baya ga dan takarar jam'iyya Aminu Ibrahim Ringim. An samu nasarar sako ɗaliban sakandaren kankara.
Sunana Ayuba Dan Fulani daga karamar kumar Zandi a Jos Plateau State kuma mazaunin nan Abuja. Kira da nake yi da gwamnati, akwai wanda ya kubuta kwanakin baya wanda aka kama su, yace ai girgin sojoji sun zo suna yawo a kansu ba tare da sun gano su ba, sun kwanta a karkashin bishiyoyi. Me yasa in gwamnati ta tura irin waɗannan sojojin su dinga sauka lena a cikin wannan dajin? Kaman abun ya faru yanzu nan, an sace yaran makaranta a yanzu nan, ana tunani ai ba za su gudu ba, sai ai kokari a tura jiragen sama helicopter sojoji su riga su shiga wannan dajin kuma su masu kwantan bauna, tunda an san cikin daji ne suke, bai ba za su bi da su a cikin gari ba. Akwai abubuwa da dama suna faruwa a cikin wasu kauyuka amma ba tare da mutanen suna da wanda za su yi masu jagora ba, wanda za su yi masu koke-koke irin wannan. Yau nan gobe can abun ba shi da dadi har ga Allah.
Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya ce san ba da kudin albashin ma'aikata zai amfani wajen aikin wasu tituna da kwaskwariman gidan gwamnatin jihar a Bauchi da Abuja ba. Gwamnan na PDP ya ce zai amfani da wasu kudade ne da aka gano daga abin da ya zayyana da zamba cikin aminci na wasu bankuna da haɗin gwiwar tsohuwar gwamnatin jihar ta APC. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Gwamna Bala Abdulkadir ya shaida hakan ne a ganawa da manema labarai a Bauchi jim kadan bayan kaddamar da dukkan tagwayen hanyoyi guda hudu a birnin Bauchi, fadar gwamnatin jihar da zai lakumi naira miliyan 113, ya kara da cewa ya zama tilas a yi bayani wa al'ummar jihar Bauchi musamman ma'aikatan gwamnati.
Yawa wannan kwaskwarima da za mu yi a gidan gwamnatin jihar Bauchi, wato gida ne wanda ya kasance abin kunya a gare mu tun lokacin mulkin mulkiya da aka gina shi ba taba gyarawa ba. Shi yasa muka yi hasashen cewa za mu samu kuɗi na rara, wanda dama ake ɗebe mana kuɗi a bankuna kuma sa kwalsanta, kuma ya ce insha Allah zai samu mana kuɗi hakki wanda aka yi sama da faɗi da su sama da biliyan 9. To da wannan kuɗi ne za mu gyara wannan gidan gwamnati, mu gina International Conference Center, mu gina gidajen alƙalai, mu gina gidajen ɗan majalisar jiha, mu gina gidajen kwamishinoni.
Shugaban jami'ar PDP na ƙasa Prince Uche Secondus da kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal sun zo Bauchi don kaddamar da ayyukan tagwayen hanyoyin, inda suka bayyana gamsuwarsu da irin ayyukan raya ƙasa da gwamna Bala Abdulkadir ke aiwatarwa a jihar. Da farko ga bayanin Uche Secondus, shugaban PDP ke faɗa cikin harshen Turanci.
What we are seeing in Bauchi is a massive transformation that is taking place here in Bauchi.
Uche Secondus ya ce ya ga ɗimbin ayyukan ci gaba da gwamna Bala Abdulkadir ya shimfiɗa a jihar Bauchi, inda ya ce idan an kammala waɗannan ayyukan ci gaba, jihar za ta zama wata cibiyar yawon shakatawa da kuma kasuwanci a shehar Arewa maso gabas. Shi ma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya jinjina wa gwamna Bala Abdulkadir sabili da irin ayyukan da yake aiwatarwa a jihar Bauchi.
Mun zo wannan gari mai tarihi, wannan jiha mai albarka, mun kaddamar da manyan ayyuka da za a gudanar a ƙarƙashin gwamnatinsa, wanda mun tabbatar waɗannan ayyuka idan aka kammala su za su canja rayuwa da kuma inganta rayuwar mazauna wannan babban birni da kuma duk masu hulɗa a cikin wannan babban birni da wannan jiha ta Bauchi. Muna fatar Allah ya bada iko a kammala kuma ya ba mu amfani waɗannan ayyukan da muka kaddama su.
Ayyukan tagwayen hanyoyin masu tsawon kilomita 26 suna kan hanyoyin Lingi daga makarantar Yiwu Academy zuwa filin jirgin sama na Sa'o Bakka ta Ba Balewa, sai na shataletalen Awala zuwa Tsangayar Jami'ar Gwamnatin Jiha, sai kuma hanyar gwamnatin tarayya da ke shataletalen gidan Man Mobile zuwa mahaɗar ma'aikatar 'yan kwana-kwana ya ɓullo zuwa shataletalen Dogon Yaro zuwa shataletalen Hotel ɗin Zaranda. Abdulhab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Za mu shiga Jamhuriyar Nijar don sauraro ra'ayoyin jama'a kan buɗe kan iyakar Najeriya da Nijar da shugaba Buhari ya yi. Wakiliyar Mutamar Abari ta ɗauko mana ra'ayoyi na buɗe kan iyakar Ilela a Sokoto da mai gatari a jihar Jigawa.
Sunana Hajiya Rabima, ni a matsayina na yar kasuwa bai yi ba. Yoda da fari ba gaba ɗaya ba, lokaci ɗaya aka rihe mu. Gaba ɗaya aka rihe mu hanya gaba ɗaya da mu da su, ko su Ilela kin ukotanan da sauran. Kamar mun maka wani abu Buhari ba daidai bane ba, anan addu'a ma a masallatai da titina da yara muka rika tara ayi addu'a Allah ya baka mulki, saboda Allah da Annabi ka bude mu hanya. Mu yan kasuwa ne, mun dogara da Nigeria, mu yanzu bare mu nan sha da magana.
Har yanzu kulliya ba ta biya kudin sabulu ba da mu da ɗan Nigeria gaba daya, tunda kowa dai ya ji a jikin shi. Mu kara hakuri kamar yadda muka saba aikin mu cikin ruwan sanyi. Kenan mi hakuri.
Sunana Alhaji Abba ta dan takaru, direba ne Kano Zandar. Mu da babu da banan wajen mu ji dadi ba, mu ji dadi ba gaskiya. Mun so mu a cewa dan da babban boda ga tana ta kongolam ga boda dan tana tinkin ta babura, an bude kananan bodoji wancan manyan motoci ne suke bi masu bin kasa, nan kuma duk motoci ne wanda suke dauka yan kasuwa a jera nan a dawo, kuma su ne ba bude ba, kuma su ne masu muhimmanci.
Ine Bashir Sharad ne mai sai da kayan danye na ligin bude boda ta gyara mu ba ta gyara mu. Mu a tsakani da Allah da Annabi a rihe bodal wannan mu tawara hawa, tunda mu bamu sani ba mu masu kayan danye ligin, mun yi asara ta yi ta miliyan 10. Fatan mu ga Buhari yayi kokari kawai ya bude boda.
Tantu jarindi to a game da bude boda gaskiya sai mu ce Allah kara mu Annabi daraja da karama, amma dai gaskiya da sauran aiki baya gaskiya, tunda sauran muna roko ayi amzari a bude boda daga bangaren mu ma yan kasuwa. Gaskiya ana shan wuya, an sha wuya, an sha wuya, ko ba haka ba, an sha wuya. Kiri hari babu
Alhaji Musa Halifa, kasuwa ne a nan Zandarwa. Wallahi mu mun ji wannan labari, labarin mun dan fara jin dadin shi kuma murna sai ta koma ciki. Sai muka ji an ce wai wasu jahohi ne aka dan budewa daga cikin Niger. Mu kuma kin ga gababban boda wanda muke zuwa muna zawa, ita ce mu ya kamata a ce an bude mu kaman wannan ta Zandar ta Maradi. Magariya mu ita ce za ta gyara mu gaba daya. Eh mana ta kongolo muke ne. Gaskiya mutane a takura ake sabida Allah da Annabi. Da haka ji Kano dai rana ka ji ka zo ka yanzu sai da dabaru kawai abin da ana shan wahala sosai wajen hudu kaya wallahi. Ki ga duk mutane ga suna zazzaune wasu kaman bisa komi. Duk sirrara mai gina gani babu kaya kaya diya kakare saboda mu dole an je Nigeria an sayo kaza a ji dadi.
Wannan bude boda da aka yi sabillahi mun ji dadi saboda da boda a bude zaka je ka sayo kayanka ka sa a babbar mota ka dawo lahiya lau hankali kwance. Kayanka kwana ɗaya biyu sun samu amma tunda aka rihe boda babu zancen lo sai dai kawai ka dinga kewaye kewaye ku bi wannan hanya ai ta caza ku kuɗi wannan ma cikin matsala ne amma yanzu ka bude boda da aka yi alhamdulillah.
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Hassan Maina kaina da shirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro na wannan mako. A cikin shirin namu na yau za mu duba batun ɗaliban nan ne na makarantar sakandaren kimiyya da ke garin Kankara waɗanda 'yan bindiga naɗi suka sace su a ɗaruruwansu. A cikin ɗaliban da aka sace ɗin akwai wani ɗalibi da ya samu kubuta wanda saboda matakai irin na tsaro ba za mu bayyana sunansa ba. Wakilinmu a jihar Katsina Sani Shabi Malumfashi ya yi tattaki har zuwa garin na Kankara inda yake cibus da wannan yaro ga kuma yadda tattaunawar su ta kasance.
Kai dan aji nawa ne a makarantar?
Ni dan aji biyar ne.
Kasassu kake ko? Allah sarki. Bayan da kuka fito prep da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kada ku kuka yi daji da su?
Yi a lokacin ne bayan mun zo mun dawo daga United States muna zaune a cikin hostel wasu sun fara cin abinci wasu kuma sun biyi za su fara za su yi wanki. To a wannan lokacin muka fara da an fara wannan harba-harba.
So to bayan harba-harban an ce sun hauro ta katanga suka shigo makarantar taku. To a lokacin ne suka kaɗa ku?
Suna da yawa mu ma ne bayan an yi harba-harban. Kayan su kai da shigowa makarantar yadda muka yi da mun fito waje daga cikin houses kana sai kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kulle ko ina sai aka riga ce wani aika sun yi sai shigo cikin makarantar sai muka yi daga cikin makarantar bayan mun fito daga cikin house din ko a ruga mun ruga har mun haura katanga sai aka riga ce wani mu dawo mun ɗauka 'yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai bayan mun daddawo an tattara mu wuri guda. Suna yin fara yin magana ya muka ji yan Filani ne suna magana ne da Hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanye da kayan sojoji wasu kuma fasinan ne kayan gida ba ni fam ba.
To
suka zabe mu
sai suka kada ku cewa ku fita kawai.
Eh suka kaɗo mu ta bakin gate lokacin da za mu hita da ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina tunanin dan sanda ne aka halbe wanda aka halbe din nan. Ina nan kwance muka raba shi ta gehe muka hita duk gasan nan sun sa layi har bakin gaddan su yan bindiga din. Mun hita mun ɗauka gari za su wada mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da mu wannan project ta yi zango duka kada mu suka ce ni ta tahiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zage mu muna ta tafiya muka yi ta tafiya. Sai suka bayan mun yi tahiya mun yi nisa saman project nan sai suka yanki daji kuma mun san inda muka yi ba.
Kuka yi ta tafiya cikin daji?
Eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun daɗe muna tafiya sai muka je kawai muka ta an fara zazzaunawa sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sama muka ga mashina ne jiyar da yawa sun riga sun yi fakin duk sun kange mashinan mutane ne a saman mashin sun jiyo sun yi tunanin yan makarantar ba su da yawa ne sai su ɗora mu a mashin duk su loda mu a mashin sai su ga mashinan ba su iya ɗaukan mu. Sai suka ce kawai a kaɗa mu ta ƙasa da su gaba da tafiya da wannan guraren.
Ya tafiyar ta kasance?
Yadda suka ce mana in ka san kana da waya ko kuɗi ko hitila ka ba da an ba haka ba a kama ka da ɗaya daga cikin waya ko kuɗi ko kuma hitila to sai za su halbe ka ne su kashe ka su kashe banza. To daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai waɗanda ba 'yan makaranta ba manyan mutane an sako su cikin to ga an saka wasu cikin mu muka da yana waya yana cewa mu ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu tunda mu gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi sai wasu suna cewa a bari ta za a kyale su kawai a halbe su sai suka je wani ya ce a tunda ogaga yanda ya ce kawai a kyale su tafi sai aka bar su suka kai mu kuma aka kada mu cikin daji suka yi ta tafiya
kai ya aka yi ka samu Allah ya kubutar da kai
to bayan da mun sha wannan tafiya har gari ya waye muna tafiya
cikin daji
to cikin daji ba tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sa ma ne sake shi ban sanya akai ba aka take mun shi mutane da yawa kowa yayi da takalmi shi ba takalmi haka muke ta taka kaya ko ka sa takalmin to baka ba ka sanin lokacin da zai ta zikin kanka aka muke ta tafiya muna taka kaya tun in mun taka kaya mu tsaya mu turi har ma ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka ciri ko ta balle ko kuma ta ciri da kanta aka muka tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu bayan sun samu karkashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya dukar da kanshi kasa kananan yara kuma su ma suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake ba mu san gawa zo mu sanya mu suna da hitowa daga gehe suna zuwa sai kallon mu suke da bindigi suna ta kallon mu bayan nan kawai suka fara jin karar jirgiya ta hudu sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gehe suka rika hango mu da bindigi su ma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya suka ɓaɓɓoye suna kallon mu da bindigi har jirgin ya zama yawo bayan nan sai aka tada wani ɗaya daga cikin babba daga cikin aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka tada wani yana tashi sai aka ce ya irga mu ya ga mu ne sai ya irga mu sai ya ga mu 520 ne cif-cif in 520 tiktifi suka ce to wa zai iya ce da kuwa su 520 da nema allon kuna da ya ku dan matan cibok albarka to nan muna nan zaune ne har dare ya yi bayan dare ya yi ranar asabar kenan ranar asabar ya yi yamma ta fara kenan sai suka ce mu kwanta a kayan dai mu fara daren ya yi an sama mun shawo ruwa bayan mun shawo ruwa mun dawo yunwa muke bi ba abinci mun kwana muna tafiya kawon mu duk ta gaji ga kifi ba ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa ya sha ba a hakoro mu da bulani bayan mun dawo ga yanwa muna ni sai mun karga sun ta wasu ƴaƴan itatuwa mu a ba ƴaƴan itatuwa ba ganye ko kuma wani abu kacau kacau muka rika samu kawai in dai muka samu ganye ne dan testing ko kuma irin ganyen gauda shi muka rika samu muna ci to kowa dai ya samu ya ci ni ina makwance ko tashi ne me zai ki kawata ciwo take ina da skill set ne
ai yasa
wallahi sai dai aka riga mu kowan ma ni ma ina tauna ba dadi haka nan muka riga tauna kuma ko ka dai ma dai kara ma shi ba gashi ba ruwan zan saba mu ba nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan dare yayi sai ga jirgi da ya cika yawo gurin sai suka nemi za a canza guri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana makwanta sai suka tada mu bayan sun tada mu mun dauka wani abu za a yi kawai suka ce mana musa layi muka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka riga rarraba mu tawaga idan kamar mutum 50 nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehen su haka aka riga tahiya da mu a layi a dire muna tahiya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan to lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta to bayan mun je mun sha tahiya mun dade muna tafiya sai aka zo gurin wani guri kawai aka ce mana mun zukunna sai naji suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wanda ke kan layi can baya su iso gurin su zukunna su ma sai su yanke shawarai shin ta tsakiyar garin za su bi ko ta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma he ne na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addabin ciwo take kawai na yanke shawarar ga wani bedi nan gehe cikin taron yake bari an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni na sha na tafi to shikenan sun tafi sun bani nan shikenan in kuma Allah ya sa sun gani sun ce sai su ne na tafi ko kuma sun halbe ni shikenan sai na zauna ina zaunawa gurin nan na fara addu'a na fara karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq da kuma bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' da kuma ayatul kursi ina ta karantawa har kowa ya gama halara gurin sai suka yanke shawara ai ta gefen garin da su kar su wuta tsakiyar garin kar a samu matsala in gama yanke wannan hukuncin kawai suka ce a tashi a cigaba da tafiya. Ga wani nan gabana saboda addu'ar ne Allah ya taimake ni, sai dai ko Allah ya makantar da shi bai ganni ba, hakanan ya kada saura aka cigaba da tafiya ba wanda ya ganni. To saboda na san akwai wanda ke dadewa cikin daji haka, ina nan sai daga baya su zo, kuma cikin ƴan uwan namu akwai wanda sun gudu sun sade. To abinda suke gudu mai matsala, in ka gudu abinda yasa ni ma ta wani ban gudu ba, to in ka gudu baka san ina zaka ba, cikin daji ne baka san gaba zuwa baka san yamma baka san kudu ba, an yi kwana ana tafiya da kai, kai baka san ko ina ba, ko ka tashi ko komai tsaunin da zaka hauro ba ka taba hango gari.
Allah kare jiya kenan ka dawo gida.
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shirin wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke jihar Katsina Sani Malumfashi, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kasar Slovenia ta ayyana kungiyar Hezbollah gaba ɗayanta a matsayin kungiyar ta'addanci, inda ta yi watsi da bambancin ƙarya tsakanin ɓangarorin Hezbollah na siyasa da na soja. Kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Slovenia ta bayyana, kungiyar Hezbollah kungiya ce ta masu laifi da ta'addanci da ke yin barazana ga duniya baki ɗaya ga zaman lafiya da tsaro. Amurka ta yaba wa Slovenia saboda ɗaukar wannan mataki don taimakawa hana kungiyar Hezbollah yin aiki a Turai. Slovenia ta bi sahun wasu gwamnatocin Turai da dama da suka haɗa da Birtaniya da Lithuania da Latvia da Kosovo da Estonia, waɗanda dukkanin su suka ɗauki ƙwararren matakai don ayyana haramta ƙungiyar Hezbollah a shekarun da suka gabata. Gwamnatin Iran ce ta kafa ta a cikin shekarar 1982. Hezbollah ta ƙirƙiro wasu ɓangarori da suka haɗa da na siyasa da na soja da na 'yan ta'adda da kuma masu aikata manyan laifuka. Ƙungiyar ta Hezbollah ta kafa rundunar 'yan ta'adda mai ƙarfi tare da dubin dubatan mayaka, waɗanda rahotanni suka ce suna ɗauke da makamai da rokoki kimanin 130,000. Bugu da ƙari, ƙungiyar Hezbollah ta kafa wata ƙungiyar ta'addanci da ta shafi laɗin Amurka da Turai, gabas tsakiya da Asiya. Ƙungiyar Hezbollah tana da tarihin ta'addanci da kai hare-hare masu alaƙa da ta'addanci kan buƙatun Turai. Tun daga shekarun 1980 ta fara kai hare-haren ta'addanci akan Turawa da ke cikin Lebanon da Turai, ciki har da Faransa da Spain da Jamus da Bulgaria da Cyprus. Kungiyar ta Hezbollah ta ƙirƙiro manyan ababen more rayuwa don ayyukan ta'addanci a ƙasashen Turai, tare da gudanar da hanyoyin hada-hadar kuɗi a faɗin Turai, gami da safarar miyagun ƙwayoyi, safarar kuɗaɗe da aikata laifuka ta yanar gizo. Hezbollah har ma ta tura jami'anta don yin yaƙin Bosnia a farkon shekarun 1990. Gwamnatin Trump ta tsunduma harkokin diflomasiyya don shawo kan ƙasashen duniya da sanya idanunsu kan mummunan aikin Hezbollah tare da ɗaukar matakan hana ƙungiyar Hezbollah da Iran ke mara baya aiki a yankunansu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa mun sanya muhimmanci sosai akan Turai, kuma kamfen ɗin diflomasiyya da ma'aikatar harkokin wajen ta jagoranta ya samar da sakamako, inda kasashen Turai shida suka sanya takunkumi akan kungiyar Hezbollah a cikin shekarar ta gabata. Sannan sauran gwamnatocin Turai suna da akari da sabbin matakan. Amurka na maraba da waɗannan matakai na Slovenia da sauran kasashen Turai a matsayin ci gaba zuwa ƙarshen kawar da kasancewar kungiyar Hezbollah a nahiyar Turai. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.